ونبي محمد بن عبد الله الأمين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na Masjidin Sahaba na daya wanda yake tsohuwar hanyar Kano a cikin garin Azare a cikin darasinmu mai albarka na Al-Adabul Mufrad littafin da Imam Al-Bukhari ya wallafa shi dan koyar da mu laduba na rayuwa a tsakanin juna da sanin abubuwan da ya kamata mu yi a matsayinmu na ƴan uwan juna musulmai da yadda ake so ka rayu. To idan ƴan uwa ba su manta ba, a wancan sati mun tsaya akan babi na 154, babin da yake batu akan ka yabi mutumin da ka amintu da in ka yabe shi yabon ba zai zama masa illa ba. Akwai mutumin da in ka yabe shi yabon zai iya zama masa illa ta yadda abin da kai masa sai ya halakar da shi. To duk wanda ka san cewa in ka yabe shi yabon zai zama masa illar da zai halaka, to rashin yabonsa shi yafi alkhairi, ka bar shi da ayyukansa na alkhairi da yake yi. To yau kuma za mu tashi a babi na 155, kuma wannan shine zai zama darasinmu na 94 a cikin wannan littafi. Da hudu ne ai kulle ina nan a rubuci ana mantawa kai mala iliya. Darasi na 94 za mu tashi shine babin da Imam Al-Bukhari ya kulla yace babun, wani babi me wannan babi zai magana. Yahsi fi wujuhil maddahina, ana watsa ƙasa a fusakan masu zuwa su yi yabo ko maroƙa, su ake kira al-maddahina. Mutumin da yake roƙo ana watsa masa ƙasa a fuska, haka musulunci ya koyar. To amma sai dai ya kamata mu sani roƙo kaman sana'a ne a ƙasar Hausa, kuma kaman da masu mulki ba sa rayuwa sai da wa, sai da maroƙa, domin akwai maroƙi na musamman na fada wanda ake ce masa mai sankira ko wanda aikinsa isar da saƙon sarki. Ya ce ye kuwa jama'a, sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, sai a faɗi saƙon da ake wa'ar. Shi sa malamai suka kasa roƙo gida biyu, akwai roƙon da ya halatta, akwai roƙon da bai halatta ba. So duk roƙon da aka mai da shi na sana'a wanda ake cin abinci da shi, mutum ya ƙi yin sana'a, wannan shi ne wanda malamai suka ce haram. Amma roƙon sa lokaci bayan lokaci don wata buƙata ta taso, wannan babu wani matsala a kai. Ina fatan mun fahimta. To amma waɗanda suka mai da shi sana'a suke yi, to wannan babi kai tsaye a kansu yake magana. To ko shi ma malamai sun yi ta kai kawo a kan mai ake nufi da ka watsa ƙasa a fuskarsu, za mu zo mu ji in mun karanta hadisin. Allah ya mana muwafaka wajen faɗan abin da yake shi ne daidai da tsayuwa bisa abin da yake shi ne daidai. Za mu tashi kan hadisi na 339. Yace haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddathana Sufyan ibn Sa'id an Habib ibn Abi Sabit an Mujahid an Abi Ma'mar qala qama rajulun yusni ala amirin min umara'i faja'ala al-miqdadu yahsi fi wajhihi at-turaba وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحشي في وجوه المداحين التراب. هذا الحديث رواه أو أخرجه المسلم. وانا حديث إمام مسلم يبتدشي إن كقوم أتشلتاك مسلم شين حديث ملم باتدبو أكو دبيو دانك دوبا ذاها قوانا حديث أوران ديكينا النبيو حديث نيوة ديكي تبتشي daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai masana ilimin hadisi sun tabbatar da ingancin sa cewa hakika ya tabbata daga wajen annabi, wani ne yake cewa wannan daka dan haka hadisi ne wanda ya inganta. To bayan nan an ji wannan hadisi cewa hadathana Ali ibn Abdullah Ali dan Allah ya ba mu labari. Qala haddathna Abdurrahman bin Mahdi. Wannan Abdurrahman dan Mahdi malami ne wanda a cikin tarihin sa ko wani abu da ya faru da shi an ce malami ne da har ya kusaciwa Imam Malik, yayi zamani da Imam Malik ya kuma kusaci Imam Malik. Ina fata mun fahimta. Ya zauna da Imam Malik har ma Imam Malik ya yadda da shi. To wata ran saboda yaddar da ya ga Imam Malik ya masa, suna tafiya akan hanya sai ya ce masa ina tambaya ne akan wani hadisi. Sai Imam Malik ya ce kai ina ganinka kamar mutum mai hankali, ashe baka da hankali? Muna tafiya za ka yi tambaya akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ku ga yadda suke daraja maganan annabi. Yace muna tafiya za ka yi tambaya akan hadisin annabi. Bayan an je an tsaya sai Imam Malik yace ai masa bulala 20 bisa wannan tambayan. Sai Imam Malik kuma sai tausaya masa, sai ya ce ka zo dubu lala ɗaya zan koya maka hadisi ɗaya. Bayan ya gama koya masa sai ya ce zid fil hadisi wa zid fil darbi. Ka ji ba su kuɗin ilimi, ya ce ka ƙara min hadisi kuma ka ƙara min bulala. Ba na yadda yanzu hadin da za ka manka zabga mun ɗaya na yadda a dinga ana ƙara mun. Kai je gumma ya ce zai bulala zai kare ka ga wala ne zuwa ka tuma gidi. Shi da ake cewa malamin malamai almajirin almajirai Abdurrahman al-Mahdi ya yi abubuwa da yawa. To shi ne yake ba mu labari, ya ce haddasana Sufyan ibn Sa'id, ya ce Sufyan ɗan Sa'id ya ba mu labari an Habibi daga Habib ibn Abi Thabit ɗan gidan Thabit, an Mujahid daga Mujahid, an Abi Ma'mar daga Abu Ma'mar, ya ce kama rajulun, ya ce wani mutum ya tashi kenan suna zazzaune tare da jama'a, sai wani mutum ya tashi yusni ala amirin minal umara, yana yabo a wani shugaba cikin shugabanni. Sai ana samun irin wannan, yana ziga yana kai ne kai kaza, kai ne kai kaza, kai ne kai kaza, yana wannan. To a wajen akwai sahabi manzon Allah alaihi wasallam wanda yake ce masa mai qidadu bin al-aswad. To wani qidad shine faja ala mai qidadu ya hasi fi wajhi turab, sai mai qidadu ya shine diban turbayan kasa yana watsa a fuskansa, yana watsa a fuskansa ya masa turbayan kasa. Ya waqala, sannan sai ce amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nahsiya fi wujuhi. Umarce mu cewa mu dinga zuba ƙasa a fusakan masu roƙo, masu yabo, masu tashi su ziga mutane, suna al-maddahin. Yace annabi yace in mun gansu mu dinga zuba musu ƙasa a kan fuskarsu. Wannan hadisi kun ga an kawo shi da wannan siga. Bari mu karanta hadisi na gaba sai mu zo mu ji abinda malamai suka faɗa akan me ake nufi da watsa ƙasa a fuskar mai roƙo. Shin ana nufi zahiri ko ko su magarano ba su kara wa juna su fahimta? Don mu fahimci asalin sa da wannan hadisi yake da shi ko wa'in hadisai guda biyu wadda za mu ji su yace na Musa ibn Isma'il ala dana mat an hakam an ata ibn al-rabah an madan yabdu rajulan inda ibn umar qala ibn umar yasultu aba nahwa fihi wa qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytum al-maddahina fahsubu wujuhahum at-turab. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. والحديث ابن حبان يفتد شيء أشكال التفسير هكا أم فتد شيء تكين شعب الإيمان نبيهقي ما هو البيهقي يفتد شيء أشكال التفسير سنن ببما لم ين حديثي شيخ محمد ناصر الدين الألباني الله جكنش الرحمة يا تبتد إنجن شمونا حديثي cewa tabbas hadisi ne wajen Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ce sai ya fi guda biyar da hadisi da su guda biyar sufofin nan babu wata matsala tare da su to na hadisi ne bai kuni yake cewa huwa masalina duwa lam yushazza aw yuqal yarwihi adun dabidun amsi min fiqhi wa naqlihi kage waɗannan su ne sufofi guda biyar yace wa huwa mattasala isadu eh kana so kan hadisi da ce to abu na farko ne isadu sanad ce yanzu mun ce yace na Musa ibn Isma'il hadathana Hammadu an Ali ibn Hakim sai ka bi da mutum kai sanad da junan su sai da mun sunan juna sunan da juna eh ga to abu ya tabbatar da sace mai ittisal sanad sai ya ji wannan ya cikin mu wannan yaro karami yace Mallam Abubakar Gumi yace ko Mallam Nasiru Kabara yace lokacin da suka rasu ma ba a haife shi ba to sai mu ce aina kai ce cece wa lam yushazza bai shi zuzi ba mutum biyar sun rubuto magana kai na shi da sai ka zo ka rubuto ta a karkace duk mutum biyar sun kawo magana iri daya kai na shidan da za ka kawo sai ka fada ba haka ba to wannan shi ake kira shi zuzi to in an samu wannan shi ma wannan ya mai da hadisin ba ingantacce ba aw yu al ko kuma a samu illa illa shine suka ce ana iya samun illa ta asalin zahirin mutum kaban me aka ce wata ran Imam al-Bukhari ya tafi wani gari sai da wata guda yana tafiya ya ji labarin wani hadisi guda daya zai je ya karbo da yaje gun mutumin sai ya ga mutumin da wani koko ko ƙwarya yana kiran wata akuya da ya leka cikin kokon sai kokon sai bai ga ko bai ce ah wannan mutumin nayi san adaban karbi hadisin sa mutumin da ya yaudari akuya ma ai ya fi sauki yaudari dan adam yace da haka ba zai karbi hadisin sa kun ga an samu illa yanzu illar ta me yayi ƙarya akwai ƙarya cikin abin sa da haka suna da taka tsantsan wajen tabbatar da isnadi da haka yanzu an tabbatar an samu ta illa ko kuma akwai illa da take shafar muru'ar mutum su ada wallahi in kana cikin hidimar almajirantaka har yanzu idan ka shiga alƙalanci eh kada so ka ci gaba ko a kasuwa gan kana shan rake wannan nan ya take record sai ka zo ka zama kadi a ce ranan kaza an ganshi na shan rake a kasuwa ya ta umuru as ko an ganshi ya fito kansa ba hula agu kaza kaga duk wayennan abu ne da yake taɓa mutuncin dan adam to su ne irin illoli ko a tuhu mutun da ƙarya ce wani an ji shi makareci ne to in an samu wannan an samu illa shi yasa ci auyu al ba ka samu mai illa sai yace na hudun yarwihi adlun dabitun sai aka samu wani mai riwaya adali ya rubuto shine sifa ta hudu adali to malibai sai ta kokarin bai adali a musulunci albadi sai suka ce duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana yasanci manyan manyan laifuffuka to wannan sunan sa adali kaga abinda wanda ba sani ba yace a yanzu duk mutanen nan ba adalai ba sun ce sun ga wata wasu zaka yadda da su
kai ba shi ba adali bane kina ko ba haka ba irin wayannan abubuwa mutum bai karatu ba zai gane da ya ake tabbatar da kaza ba to da haka sai an tabbatar da wannan wannan shine abin da suke nufi da adalci to dabitun suka ce kuma sifa ta biyar a samu hadda to haddan nan sun kasa ta kashi biyu akwai dabtus sadari akwai dabtul kitab akwai hadda wadda take cikin zuciyar dan adam akwai kuma hadda ta rubutu to idan kace kai malamin hadisi ne za a iya gwada haddar ka ta bangare biyu ko a gwada haddar ka a wannan babi a irin yadda zuciyarka take rike abu da kwakwalwarka kamar Imam al-Bukhari an ce wata ran ya je kasar Iraki sai aka ce musu ga Bukhari aka suka ce wannan shine Bukhari yake ce eh sai suka je suka taro wasu hadisai guda 100 sai suka jirkita su hadisi na 1 sai aka dauki isnadin hadisi na 40 sai aka sa masa hadisi na 40 sai aka dauko isnadin na 50 ko na 100 aka sa masa suka cakuda hadisin suka ce me zaka ce dangane da wayannan me zaka fada mana dangane da wayannan hadisai shi dai Imam al-Bukhari duk ya ware musu wayannan hadisai bai yi kasa a guyo ba ya ware yace hadisi na kaza ba haka yake ba hadisi da kaza ne isnadin sa ne a can wancan shine kaza wancan shine kaza wayannan hadisai guda 100 sai da ya raba su ya bai da su yadda suke matanan wa isnadin to bayan yayi wannan suka tabbatar da yayi sai suka miƙa wuya suka ce lalle wannan shine Imam al-Bukhari to haka kuma akwai wani malami da ake kiran shi Ibn Rahuya an ce ana tunanin a zamanin sa babu wanda ya kai shi haddar rubutu idan ya rubutu duk abin da ya rubuta idan ka zo ka kawo masa in dai nasa ne zai ce maka in ka goge wasali ɗaya zai ce wannan ba nasa bane dan gu kaza abu kaza ne agu kaza to mutane sun dauka yana da wannan haddar sai Allah ya kawo ta guguwa a zamanin sa tunda kaga da babu wani file da ake ajiye takardu babu wani abu takardun da ya rubuta na hadisi sai iska ta ɗebe su sai aka taro masa da yazo sai kasa hadawa sai aka ce to duk hadisin da ya ka gabanin guguwa ingantacce ne wanda ya kawo bayan guguwa ba za ka ba sai da bai da dabtus kitaba wannan abin da ake zato yana da shi bai da shi to in hadisi ya tara wayannan abubuwa guda biyar na farko ittisal sanad na biyu babu shizuzi na uku babu illa na hudu akwai adalci na biyar akwai hadda idan hadisi ya cika wayannan sifofi guda biyar ana kiransa sahihi li zati idan daya ya tawaya ana kiransa sahihi li ghairihi to Albani ya tabbatar da wannan hadisi ingantacce ne wanda ya rubuto mana shine Abdullahi dan Umar duk sauran layin almajire ne wane ya ji agun malam wane malam wane ya ji agun malam wane haka suka biyo mana shi sa yace haddathana Musa yace malam Musa dan Isma'il ya ba mu labari qala haddathana Hammadu Hammadu ya mana hadisi yace an Ali ibn Hakam daga Ali dan Hakam an Ata ibn Abi Rabah daga Dau dan Abi Rabah anna rajulan yace lalle wani mutum ba bayyana ba shi sa yazo da indefinite article rajulan ba bayyana ba da ka ba san waye ba shi mai rubutun hadisin bai niyyan ya gwada mana waye ba me yasa ya haka saboda kare mutuncin dan adam ila wata mun fahimta dalilin da yasa kenan bai bayyana mutumin ba yace anna rajulan lalle wani mutum kana yamdahu rajulan ya kasance yana yabo a wani mutum ne ko inda Ibn Umar a lokacin da yake yabon nan a gaban Abdullahi dan Umar ake yabo mun san wai Abdullahi dan Umar ko yawa yana cikin kananan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun tabbatar da yana cikin mutanen da suke bibiyan dukkan abin da annabi yayi daidai gurgudu don an ce dan bibiya wasu malamai sun ce zai iya kididdige maka takun da annabi yayi lokacin da zai hijira daga Makka zuwa Madina ya san iya adadin takun da annabi don ka gane yadda yake bibiyan abin da annabi haka kuma ran da aka yi fatahu Makka da yazo zai shiga garin Makka sai ya tambaya ta ina annabi ya shiga kace ta gu kaza me yayi a gu kaza me yayi a gu kaza har ya shiga dakin Kaaba duk abin da annabi ya sai da ya binga bi yana tambaya yana tambaya wanda shaki kira Abdullahi dan Umar ko mutun ne mai kokolwa zaki mutun ne zakwakuri ne abinda mutane yau suke cewa guru ko to guru ne of the highest order ya san abin da yake yi da haka har ma wata ran annabi ya tara sahabbai yace wata bishiya ce tai kama da mutum wace bishiya ce manyan sahabbai kowa ya kasa faɗa bayan an tashi a majalisi an faɗi wace bishiya ce sai Abdullahi dan Umar yace babansa Umar yace wallahi na santa yace me yasa baka faɗa ba ne alfahari da kai a tsakanin mutane abokaina ce ɗana ne ya faɗa kun ga shi za a ke so mutum ya tarbiyyar yara ko yaronka in kana da basira ya kwaikwaye ka ya tsaya zai tsaya a madadinka to wannan abu ne mai kyau ka din mu dinga jan yaranmu a jikinmu muna zama da su in ka bar su a gefe to shedan ne zai zama abokinsu da kuma shedanun abokai sai ka ga kai mutumin kwarai yaranka sun zama wasu iri Allah ka shirye mana da su to Abdullahi dan Umar yace mai ambaton yace yana yabon wani mutum a gaban Abdullahi dan Umar fajala ibnu Umar sai Abdullahi dan Umar ya tashi ya sutturaba yana watsa kasa nahwa fihi wajen bakin mutum yana watsa masa kasa yana matsa masa kasa bayan ya gama wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga maroka fahasu fi wujuhihim turab ku zuba kasa a fusakansu ko ga wannan hadisi ya sake jaddada mana me ana zuba kasa a fuskar wanda yazo yake roko to wayannan hadisi guda biyu akwai wani malami da ya dauki wannan littafi ya masa sharhi ana kiransa Fadlullahi Samad da yazo ya dauki wannan hadisi sai ya musu fassara yace malamai na musulunci sun fassara ko sun raba zuba kasan nan a fuskar maroka hawa biyar sun bashi ma'ana sun masa fassara ɗaya har guda biyar ɗaya daga cikin fassaran suka ce akwai wa'anda suka ɗauka a bisa zahirin hadisai nan ya ce sun yi aiki da zahirinsa shine mai suna watsa kasa a fusakansu kenan su akan wannan suke wayannan sahabban manzon Allah ne guda biyu Miqdad da shi dawa Abdullahi dan Umar su zahirin hadisin suka dauka suka yi aiki da shi dan haka suka tafi akan wannan fahimta din inda ya kaga maroki ya zo cikin mutane yana roko to ka ɗebi turbayan kasa ka ainihin zuba masa a fuskarsa su akan wanda suka tafi wannan ciki akwai Abdullahi dan Umar akwai kuma Miqdad bin al-Aswad wayannan kuma sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to magana ta biyu suka ce al-khaibatu wal-hurman abinda yake nufi ka kaskantar da su da kuma haramta musu abin da suke nema mana in mutum yazo yana roko abinda yake nufi da watsa masa kasa a fuska ka bashi yayi tai karka bashi komai yayi tai zai gaji ai karka bashi komai wasu malamai suna fahimtar wannan shine zuba kasa a fuskar maroki wanda ya sa da tuna wani abu akwai wani abokin mu zai aure abuci muka je mu daurin aure wani maroki ya biyo ne yana ta mun roko ban bashi koyo sai ya ce fankan ba ta kilishi nace dan ban baka kudi na ba yace fankan ba ta kilishi nace dan ban baka kudi na ba to kaga in ka dauki wannan fasara ai kaga ya ji ciwo na hana shi kuma yana ga ina da abin da zan bashi amma na hana shi to dan haka sai kasa hakuri sai faɗi wata kalmar shi ba yawa to kaga irin wannan shi yasa malamai suka ce abin da ake nufi da wannan zuba kasa a fuska shine ka hana su karka basu wannan zai sa su kaskanta ko mutum mai hankali ne mai zuciya ne zai hakura da wannan abu zai hakura da wannan sana'a wannan shine ma'ana na biyu ko na uku suka ce ainihin mai ana so ya zama maka al maqsudul al karaha shine an kyamaci dan yin wannan makaruhi ne wasu malamai suna ga makaruhi ne karka yadda in ka aikata ka aikata makaruhi da haka wa adamu rida ko karka yadda da shi to da haka in baka yadda ba ko yazo yana yi kaga shi ma maganar ta biyu ne ko ba za ka kula shi ba ba za ka bashi abin ka ba ba dan ma baka yadda da abin da yake ba to wannan shine magana ta biyu magana ta uku suka ce abin da ake nufi da shi shine mai mutum yana rataye da wanda ake waye bodin wanda ake waye rabon wannan abun yana rataye da shi shine shi da aka zo ake masa yabo yanzu wannan abin da ake so yadda zai gane sai je ya bi turbayan kasa a hannunsa haka sai ya zo ya baje ta a gabansa haka sai ya tuna makomarsa sai ya tuna farkonsa ya tuna makomarsa mai farkon dan adam turbayan kasa mai karshen dan adam turbayan kasa Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce minha khalaqnakum daga wannan kasar muka halice ku wa fiha nu'idukum cikin wannan kasar zamu mai da ku wa minha nukhrijukum kuma daga cikin wannan kasar zamu fitar da ku taratan ukhra wani lokaci na daban shine in alkiyama ta tsaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gwada mana tukan mu daga kasa ne sai yace kullukum min adam wa adam kullukum min turabin ko kuma a farkon hadisi yace la fadla li ajami wala arabi ko arabi ala ajami manzon Allah yace ba wufifi ko tsakanin balarabe da mutumin da ba balarabe ba kullukum min adam dukkan ku daga annabi adamu wa adam kulluka mimma ta'lam shi kuma annabi adam an halice shi daga abinda kuka sani mai abinda muka sani turbayan kasa lokacin da za a gina za a halice annabi adam Allah ya wakilta mala'iku da dama su je su dauko turbayan kasa mala'iku da dama kasawa suka yi idan aka tura mala'ika ya debo kasa hadisi na nan cikin baihaqi aka tura shi je debo kasar da za a gina annabi adam sai kasar ta ce masa dan girman Allah karka debe ne aje a gina halittun da za ta saba Allah a kona ne sai su kasa saboda an ce musu don girman Allah sai aka zo kan malakul maut mala'ikan mutuwa ana aka zabe shi da ya ebo wata kasa sai ta ce masa don girman Allah karka debe ne kar aje a halitta abin da zai saba wa Allah kuma ya zo a kona ne sai ya ce mata sai dai ki hakuri mai girman da kika hada da shi shi turo ne da ka bai da zaki sai na kai masa daga nan aka ce to kai ne mai karbar rayukan mutane ba ruwan sa in ai ce Allah ya ce je ka dauko ran wane ba wani saurarawa inda zai saurara akwai wata kissa da ta shahara ta wannan mutumin wannan mala'ikan zai saurara masa domin ya tabbata cikin ainihin mai tarihi cewa mala'ika na mutuwa yakan je majalisan annabi Suleiman da siffar dan adam su zauna dan mala'iku Allah yana ba su dama su fito cikin mutane da siffa ta yan adam to wata ran ya je majalisan annabi Suleiman sai ya ga wani mutum da aka ce bai wuce awa ɗaya ba kwanansa zai kare kuma gunda zai mutu ko gunda za a dauki ransa kaman kana azare ne ya ce za a dauki ranka a Sokoto kuma awa ɗaya ne ya rage shi mala'ikan mutuwa sai yake ta kallon mutumin yana al'ajabi ya za a wannan mutumin ya tafi can gun shi da yake tashi daukar rai ba ruwansa da shi a nan can gun da aka je zai dauki ransa can zai tafi da ya ga lokaci ya kusa sai ga annabi Suleiman ya ce annabin Allah na ziyarce ka zan tafi da akwai dan su ayyuka da zan je na gabata kaga ba wanda ya san shi ko waye in ba annabi Suleiman ba wannan mutumin da ya tage ganin mala'ika yana ta kallonsa kallon da wannan dan adam din yake masa sai razana shi sai ya ce annabi Suleiman wannan bakon naka ya kalle ni har sai da na tsorata da shi da Allah ka sa kai ni guka za sai annabi Suleiman ya kira wani ifritu ya ce kai shi guka za yana daukan sa suna zuwa kogon gurin da za a dauki ransa mala'ikan mutuwa yana zuwa kul innal mauta alladhi tafiruna min fa innahu mulaqikum gaya musu wannan mutuwar da kuke gudunta mai riskar ku ce duk inda kai shi yasa bawashe yace me ba karata ce in kana tafiya kuna tafiya da yara sai yace ku je mun ba ku rata ka kada shi sauranka idan yayunka suke wubu sai kaga sun iso ka ya har sun iso mu to haka mutuwa take wa dan Adam kada shi gudunka sai ta same ka kaga wacce ya tsorata ya gujewa mutuwa kuma sun hadu da ita Allah ya sa mu haduwa sa shi da addu'a kawai dan Adam babu yadda zai dole sai ya mutu to sai suka ce fassara ta uku ko ta hudu suka ce abin da ake nufi da ka zuba kasa a fuskar su kai a matsayin ka na mutum ka koma ka tuna me asalinka daga dan an zuga ka kar zugar ta sa ka ji kai wani ne kar kai toroko kar ka ji cewa kai wani ne a ka koma ka tuno cewa kai turbayan kasa ne kuma turbayan kasa zaka koma kuma za a fitar da kai daga ciki za a fitar da kai daga me za ka yi ka tsaya ka bi Allah daga zigar mai ziga kar ya ankara ka kar ya tsaya daga maka hankali ka kasa yin abin da ya kamata kai daga ba a yi duk wanda ya zo zai ziga ka kar ka damu da zigarsa ka tsaya ka yi abin da yake na daidai musamman ma masu mulki ko yawa da in kana jin yadda masu neman abinci suke cin abinci a wajen masu mulki da yadda suke yi za ka yi mamaki tun ya zo gaban wanda ya ce tabbatar a kota falala da zai samu ya dinga jawabi sai ka yi mamaki kuma jawabin ba mamaki ma rabi du ƙarya ne du rabi ƙarya ne ai muna sauraron gidajen rediyo ko yawa to irin wannan masu yabo na ƙaryan wannan kai tsaye haramun mu anan da dan sauki ko amma ka je Kano ka ga yanda ake sojan baka akwai wani abu da ake kira sojan baka a gidajen rediyo a Kano za ka yi mamaki yanzu kamar ni da malam ina sai mu je mu sojan baka yana da uban gidansa a siyasa ni ma da dana sai ce yau zan je in kushe mai gidanka ka fito ka kare shi me za ka faɗa zan faɗi kaza da kaza da kaza za su zo su tattauna abinsu su fitar duk da abin da suke so in ya zo ya kushe shi uban gidan za sai ya kira shi ga 20,000 zai ka sha ruwa ai kai kokari wani tare za su raba shi ma kuma sai ya fito ya bada kariya ce mun jiwa da ya fito yana cewa kaza da kaza da kaza to ai kaza ne kawo shi ma counter abin da aka faɗa don ya kare wancan to irin waɗannan su ne yabo da aka haramta haramun ne mutum ya irin wannan amma suka ce idan yabo ne wanda za a yabi mutum kuma an tabbatar in an yabe shi yabon ba zai sa shi ya lalace ba zai masa illa ba to wannan babu laifi dan an yabe shi aka ba da misali irin Umar dan Khattabi ce Umar dan Khattabi duk yabon da ka masa yabon baya masa illa idan ke laifi yabon da kai masa ba zai hana ya hukunta ka ba zai hana ba shi za a cikin tarihinsa ko wani abin da in an faɗa za ka yi mamaki ranar da aka naɗa shi khalifa ya saki wata matarsa ta ce mene yake cin ya ce ba laifin da kika yi don karki laifi shi sa na sake ki kuma yana saboda yana santa ya ce yanzu an bani shugabanci na mutane ke kuma ina ƙaunar ki duk wanda ya kama ƙafa da ke ba zan tsallaka ba eh mana da ai mata ne yawa hajiya babba ka gani kawai sai ya sauke mata sai dan kaga wani mutum wata mata tana wahalar da shi ta shi da addu'a kawai Allah ya kubutar da shi da wata mun bayin da ba wai wayo bane ko dabara ha wataƙila ko ne kirki da take kai baka sani ba shi kadai take yawa wannan abu kuma ta dauki hankalinsa duba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana zagaye gidansa duba yan sallar la'asar zai shiga ɗakin matansa nan guda tar amma in ya zo ɗakin Zainab sai ya fi kowane ɗaki jimawa to wani abin sai ya damu Aisha da Hafsatu kishi ya dame su me annabi yake sai ya zauna ɗakinta sai suka haɗa baki cewa in ya fito in ɗakin ke shiga ki ce bakin sai na wale ku duba da wanda ake neman darajarsa da albarkarsa da wai suna so su san me yake da ya fito sai ya shiga ɗaya daga cikin ɗakinsa ta ce a bakinka yana wari ya ce a ni zuma na sha ai mace ta fi ka wayo a to inda za ka gane mace ta fi mutum wayo to yi mutum mai shekara 60 sai auri 15 kuma sai ta juya shi da hankalinsa da basirarsa da komi amma duk abin da zai ce ba komi ya ji insha Allah kai Allah ya datar da mu so akare da haka in aka san yabo in an yi wa mutum zai masa illa a addinin sa ko a rayuwarsa ko a mutuncin sa to irin wannan yabo an haramta amma wanda in an masa yabo yabon ba zai masa komi ba to wannan babu laifi to sai suka ce zubar kasa na biyar fassara na biyar shine suka ce abinda ake nufi da shi shine ka dauki wani abu ka bai wa mutum don ka kare mutuncin kanka daga wani ya fara surutu jama'a kaza kaza yace dakata in goke ka shikenan ka kare mutuncin kanka to dan ka kare mutuncin kanka suka ce wannan shine zubar kasa da ake nufi to ala ayi halin malibai suka ce ko na ɗaya ka ɗauka ka bi tunda fassara ce daga malamai yayi amma magana da aka fi tabbatarwa shine maganan nan ta farko maganan Miqdad bin al-Aswad da kuma Abdullahi dan Umar cewa a zuba musu ƙasa a fuska zahirin abinda hadisan suke karantarwa kenan saboda haka kun ga wayannan me yake gwada mana me rashin halaccin yin wannan sana'ar kenan idan mutum zai yi irin wannan sana'a ta wannan fuska din to wannan yana gwada mana ba daidai bane kar mutum ya shiga wannan amma misali mutum yayi abin kirki a zo a yaba masa ayi kaza kaza shikenan wannan babu laifi shi yasa in ka shiga hidimar masu harkan boko manya da yawa dole za ka ji mutum yana jin shi wani abu ne saboda za a zo a faɗi citation din mutum ko yanzu kuma ya zama ma kamar al'ada ba da za ka je wuri a ce lalaku dan ba mu labarin sa ya zo sai a ce wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza daga nan sai ka ji kai wani abu ne kana jin wani abu shedan yayi nasara akan ka wallahi tallahi kana ji wani shedan yayi nasara akan ka shikenan sun ka da kai saboda damun dan wannan illar aka hana yabo kar ka ji cewa kai wani ne kai ba kowa bane wani ya taɓa ba mu wani labari yace an yi wani mai arziki a guru ce amma asalin sa dan dako ne yana da arzikin gaske amma asalin sa dan dako ne to gamman da ya amfani da shi na dako sai aje shi a gefen kujerarsa in mutane sun zo masa bara ko wani abu in ya ji ransa ma ya yi wani iri sai ya ɗauko wannan gamma ya ce ka tuna da kai dan dako ne wane dan dako ne Allah ya maka kaza me za ka yi gida kai ba kowa bane kai dan dako ne sai ya kwantar da hankalinsa sai kuma ya taimaki mutane kaga haka ake so ka zama mai kaskan kankan da kai Allah ya datar da mu yace haddathana Musa qala haddathana Abu Awana an Abi Bishr an Abdullah ibn Shiqiq an Raja ibn Abi Raja an Mihjan al-Aslami qala Raja'u aqabaltuma Mihjan ذات يوم حتى انتهينا الى مسجد اهل بصره فاذا بريده الاسلمي على باب من ابواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سبكت كو يا يطيل الصلاه فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه برده وكان برده صاحب مزاحات فقال يا محجن اتصلي كما يصلي السبك فلم يرد عليه محجن ورجع وقال قال محجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا فاشرف على المدينه فقال ويل ام من القريه يتركها اهلها كأمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال امسك لا تسمئه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال
inna kaira dinakum aysarahu inna kaira dinakum aysarahu thalathan. Hadha alhadith akhrajahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wa hassanahu Albani fi sahihi Adabul Mufrad. Wa hadithi Imam Ahmad ibn Hanbal yaftadi shi cikin Musnad nasa, haka ibn Abi Shayba ma yaftadi da shi, kuma hadisi ne hasan, hadisi ne mai kyau. Kenan ya rasa daya daga cikin wayancan muratib na ingancin hadisi, ya rasa daya daga ciki. Ina fatan fahimta. Ko kuma malamai hadisi sukan ce akwai hasan li zati hasan li gari, sahihi li zati sahihi li gari. Hasan li zati daidai yake da sahihi li zati, hasan li gari daidai yake da sahihi li gari. To duk wanda ka dauka ala ayi halin, Allah ya datar da mu. To wannan hadisi kamar da malai ya kawo shi, yace haddathana Musa ibnu Isma'il, haddathana Musa, yace Musa ya ba mu labari, qala haddathana Abu Awana, Abu Awana ya ba mu labari, an Abi Bashir daga Abu Bashir, an Abdullah ibn Shaqiq daga Abdullah dan Shaqiqi, an Raja ibn Abi Raja daga wani mutum da ake kiran shi Raja'u dan Abi Raja, an Mihjani al-Aslami daga wannan Mihjan al-Aslami, wannan mutum sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Raja'u, Raja'u yace aqbaltu ma Mihjani, yace mun dawo mun juyo watarni da Mihjani, zata yaumi watarana, hatta tahaina ila masjidi ahli al-Basra, har sai da muka je masallaci a cikin Basra. Basra tana ina ne yanzu? A cikin Iraq. To yace sai da suka je wani masallaci a cikin Basra, suka zauna bakin masallacin, yace fa idza buraidatu al-aslami, sai ga wani sahabin annabi kuma du wanda yake kiran shi buraidatu al-aslami, ala babin min abwabil masjid, a wata kofa daga cikin kofofin masallacin, mana yana zaune anan jalisun, yana zaune. Kala sai ce wa kana fil masjid rajulun, kuma a cikin masallacin akwai wani mutum, yuqalu lahu, ana ce masa sakabata, sunansa kenan, shi ma an ce sahabi ne, cewa shi kansa wannan sakaba sahabi ne. Yace yana nan yudilu salata, an same shi na tsawaita sallah, in ya shiga sallah sai kaga jijiyarsa, yana yin sallah mai tsayi. Falamman tahaina ila babin masjidi, yayin da muka kai bakin kofar masallaci, wa alayhi buraidatu, a ciki a bakin kofar kuma buraidatu yana nan a zaune. Wa kana buraidatu sahibul mizahat, shi ko buraidatu ya kasance mutum ne mai raha, mai raha. Idan aka sa akwai mutane haka Allah yayi su, inda kun hadu da su to dole sai sun maka wasa, sai sun maka raha. To shi yana cikin irin waɗannan mutane, dan haka da aka zo aka same shi sai yayi raha din. Me raha dai? Sai ce ya mihjanu, ce masa ya kai mihjan, atusalli kama yusalli sakaba, kana irin sallah irin ta sakaba. Wato yana imam ba'a kaman ba'a kaman zambo yake yi, amma abin da yake so ya karantar wannan sallar da yake ba irin sallar da musulunci yace bane, ba yawan ibada ake so ba, amma ibada mai sauki wanda ake dawama akai. Kar ka dauki abin da ba za ka iya ba a musulunci, kai abu mai sauki. In azumi za ka yi, kai mai sauki. In nafilfili za ka yi, ka dauki masu sauki. Annabi abin da ya ce, ita ibada abin da ake so wadda aka dawama ake, wa in kalla, ko da ta yi karanci, in dai ka dawama kana yi to babu wani matsala. To haka ake so, dan haka sai yake so ya karantar da sakaba da wanda suke kewaye da shi, sai yake tambayan mihjan, kana irin sallan nan ta sakaba? Falam yurad alayhi, amma shi mihjanu bai mayar masa da amsa ba, yace wa raja'a, sai ya dawo. Wa qala mihjanu, sai mihjanu yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akada bi yadi, sai ba su wani labari, yace lalle manzon Allah bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wata ran ya kama hannuna muna tafiya. Kaga wannan ma wani daraja ne ko, annabi ya rike hannunka kuna tafiya? Yace fandalakna, sai muka tafi namshi muna tafiya. Hatta sa'idna Uhudan, har sai da muka je muka hau dutsen Uhud,
suka ira ya rike yana rike da hannunsa suka ta tafiya suka ta tafiya har sai da suka je suka hawo dutsen Uhud da suka hawo dutsen Uhud fa asharafa ala al madinati sai yayi daukaka akan garin Madina eh aka ce ka daukaka akan ware mana ba inda ba ka gari a garin mana sai garin ya sako kasa wanda suka je kogon Hira wanda yaje aikin Makka wani malami na muna karatu da shi yace kawai kunya ce ta sa bai dawo ba dan ci aba malai yace Allah ko yace mace ce a gaba na in ta hawo ni na kasawa yayi ba sai yuwa yace amma azaba a wurin yace in ka hawo dutsin to duk garin sai ka ganshi a kasa yake ba abinda ba za ka gani to haka dutsin Uhud da suka hawo ba inda ba su gane ba shine fa ashrafa ala al madinati sai ya daukaka akan garin Madina yaga ko ina to bayan ya ga garin sai yace wailu ummin min al qarya yace wannan ya tabbata ga wata uwa daga cikin gari na al qaryu mecece bane din yace yatrukuha ahluha yace mutanen garin nan za su fita su bar garin za su bar garin Madina ka amaru ma takunu ku duba yanda take rayayya ai wancan lokacin ma fa annabi yake fadan garin an gina shi to yanzu fa eh kun ga kenan zamani da zai zo irin ginin da za a yi wa duniya ba wanda ya san wannan iri ne da yadda za a rayar da garuruwa kuma yanzu duk wanda ya mutu shekara 10 ko 20 yanzu inda zai shigo garin Azare zai ce ba Azare ba ce wallahi zai ce ba Azare ba ne ko za a kai shi wani gari ya gane to haka ake rayar da burane to annabi ya ce wani zamani zai zo wannan gari na Madina za a rayar da shi amma duk da yadda aka rayar da shi ya turkuha ahluha mutanen garin kowa zai gudu ya bar garin me zai sa mutane su gudu su bar garin ya ce ya ti haddajjal dujjal zai zo musu to annabi ya ba da labarin waye dujjal me sharrinsa ya ake gane shi dan muna so mu fahimci wannan akwai malami ya rubuta littafi ya kai shafi 300 da wani sunansa Al-Masihid Dajjal je ka karanta za ka ga abubuwa na al'ajabi da abin mamaki amma abin da yafi kusa akwai Sharh Riyadus Salihin na Uthaymeen akwai hadisin da yake cewa la hijrata ba'da al-fatih to karkashin wannan hadisin a ba wannan hadisi ba akwai hadisin da yake cewa badiru bil a'mali saba ku yi gaggawa da ayyuka guda 7 ko ku yi gaggawa da yin ayyuka gabanin wasu abubuwa guda 7 su zo su same ku wanda za su hana ku yin waɗannan ayyuka din Imamu Yahya Bainani An-Nawawi ya kawo wannan hadisi cikin Riyadus Salihin to da yazo zai sharhi a wannan hadisi a cikin hadisin sai aka ce awud-dajjal sai manzo Allah ya ce sharru ga'ibin yuntazir daga cikin abubuwan da zo su hana mutane bautar Allah akwai dujjal shi kuma dujjal manzo Allah ya ce shine mafi sharrin boyayyen abu wanda bai bayyana ba kuma ana jiran zuwansa saboda sharrin sa annabi ya ce mutanen garin Madina za su gudu su bar garin tare da an gina garin an rayar da shi yayi kyau komai da komai amma za su gudu su bar garin Nabi ya ce za su gudu su bar garin saboda dujjal zai zo to lokacin da dujjal zai zo kafin mu faɗi wannan din Ibn Uthaymeen da ya duba wannan hadisi sai ya ce zai zo ne ya yi wata guda a duniya ai kwana 40 iya kwanakin da zai yi a duniya kenan kwanansa na farko daidai yake da shekara kwanansa na biyu daidai yake da wata kwanansa na uku daidai yake da kaman sati to sauran kwanaki kuma daidai suke da normal kwanaki ina fata mun fahimta to kun ga yace idan ya zo akan goshinsa haka an rubuta ka fa ra a rarrabe suke an rubuta duk mutumin da ya gani zai iya karanta wannan an rubuta ka fa ra kuma ido ɗaya yake da shi ba kamar yadda ake cewa yana kan goshinsa haka ba ba haka bane a'awar ne idansa ɗaya fashashe ne ɗaya ne bina ne isa symbol ne na me na yan Baphomet yan waye a gigiransu ga sunan suna da suna da yawa ko wayan nan Yahuda da kuka gani su ake kira forerunner to the Dajjal, so that ɗan share wa Dajjal fage ne, duk abin da yake a duniya na symbol na kade-kade da wrestling da waye, duk wayannan shedanun ne suke heading din wayannan abubuwan dan su share wa Dajjal fage zai shigo duniya. In ya shigo, Annabi ya faɗa yana da ƙarfin iko, zai iya cewa sama ta yi ruwa, sama ta yi ruwa. Zai iya cewa in nan gun akwai fetur ko zinare, zai ce zinaren da yake nan ka fito, kuma zai fito. Annabi ya faɗi wannan, ya ce kuma in ya fito na kabari ma bai tsira ba, fitinarsa sai ta same shi. To ku ji dalilin da ya sa Annabi ya ce mutanen garin Madina za su gudu su bar garin. To shi ne sai manzo Allah ya ce fayajidu ala kulli babin min abwabiha. Dajjal idan ya zo sai ya samu a kowace kofa daga cikin kofofin garin, ya samu malakan Allah, ya sa wani mala'ika ba zai taba iya shiga garin ba. Sai ya ce fala yadkhuluha, dan haka ba zai shiga garin Madina ba. Ai shi ne abin da Yahuda suka yi wannan littafin, ko suka yi wani hoton macijiya bai ba sunan littafin the why why of the Zionist. Yawa, to wannan abu in kana karantawa ka bai da fassara wannan hadisin, yana gwada maka yadda Yahuda za su zage duniya su lalata ta su yi kaza su yi kaza. Ina fata mun fahimta yadda za su shigar da dutsiyarsu, kuma yau kuna gari yadda suke yi, suna nan sun bi waccan ƙasa sun kashe ta, sun bi waccan ƙasa sun kashe, sun bi waccan ƙasa sun kashe, da haka da haka iya gun da ba za su iya shiga ba garin Makka ne da Madina. Allah ya mai da wannan garin harami, ba za su iya shiga wurin ba. Kaga wannan shi ne, to manzo Allah ya ce ba za su shiga ba. To shi mihjan baya ya faɗi wannan, ce sun man hadara, sannan sai muka gangaro muka sako daga kan dutsen Uhud hatta idza kunna fil masjid, har sai da muka zo cikin masallaci. Ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli, sai Annabi ya ga wani mutum yana sallah, yasjudu wa yarku, yana ruku'u yana sujada. Fa qala li, sai ya ce da ni, manzo Allah ya ce wa mihjan, ya ce man hadha, wane ne wannan? Fa akastu tsarrihi, ya ce sai na koma ina kambama shi, ina yabansa, shine tsarrihi, ya ce sai na koma ina ta yabansa, ina girmama shi, ina faɗan ayyukansa na alkhairi. Kun ga maganar da ake so a fitar mana kenan a hadisi, duk wani tsawon bayanin akan wannan gabar muke cewa karka yabi mutum in ka san mutum in an yabe shi zai zama masa illa. Sai Annabi ya ce fa qultu ya rasulullah, sai na ce ya manzo Allah, hadha fulani, wannan shine wani, wa hadha shine kaza. Fa qala amsik, sai ya ce ka kame bakinka, ka daina wannan kirarin, ka daina wannan yabon, ka daina wannan ziga din. La tusmi'uhu, kada ka jiyar da shi. Fa tuhlikahu, sai ka halakar da shi. To kun ga illar yabo kenan, da watan fahimta. Shi yasa a kowace maganar da Sayyidina Abubakar yake faɗa, in ka faɗa masa sai ce ya Allah ka ainihin me ka sa abin da suke faɗa, abin da yake ɓoye nawa ya fi wannan, abin da ya zama na sirru na wanda ba su sani ba, wannan abin da suke faɗa ka sa na sirrin ya fi wannan kyau. Kaga wa'incan mutanen ƙwarai ne, ba fata suke ka zo, in ka zo za ka ziga su ko za ka yabe su, sai su yi ta roƙon Allah kada yabon ya zama musu illa, kada yabon ya zama musu illa. Da haka mu dinga kawo bakunanmu a kan mutane, kaga mutum yana aikin alheri ta shi da addu'a, Allah ya karɓa maka, Allah ya baka nasarawa. Karka zo kai ta ziga shi, ci a aisuwa ne kun yi sa'a kaza kaza kaza, in ji wa. Annabi ya ce innamal amru bil khawatim, yadda ake kula da al'amari yayi ƙarshen ka ya kasance, duk wanda ƙarshen sa yake shine yayi nasara. Dan ka fata kake yi ƙarshen ka ya kyau. Dan ka sai Annabi ya ce la tusmi'uhu, kada ka ji yadda shi, fatuhlikahu, sai ka halakar da shi. Fa qala fantalaqa yamshi, sai Annabi ya tafi yana tafiya hatta idza kana inda hujiri, sai da yazo kofar gidansa da zai shiga, lakinnahu lafa da yadai, sai dai a lokacin ne sai ya saki hannuna, amma tunda mai hannunsa yana ciki, hannunsa suna tafiya suna wa'annan jawaban, yana gaya masa har sai da zuga. To da yazo kuma sun makala, sannan sai ya ci koga zai koma kan wannan mai sallah din sai yace inna khayra dinakum aysaru ce ku sani mafi alkhairin addinin ku shine mai sauki daga kar ka dauki abu mai wahala a addini in nafilfili zaka yi ka dauki masu sauki na sallah idan nafila na azumi zaka dauka ka dauki mai sauki in sadaka zaka yi ka dauki mai sauki in karatun qur'ani zaka yi ka dauki mai sauki in ziyarce zaka yi ka dauka da sauki kar ka dauki abin da zai zo ya tsananta karasan da zaka yi mun ba da labarin Abdullah ibn Amr ibn al-As anan manzo Allah ya ce masa ka dinga yin azumi sau uku a kowanne wata yace yana da karfin da zai bi haka yace masa kai kaza sai yace shi zai azumin Annabi Dawud yau ya azumi gobe sha ruwa jibi ya azumi gata ya sha ruwa yana nan sai Allah ya tsawaita masa rayuwa ya tsufa kuma yana jin kunya a ce ya faɗi wannan magana a gaban Annabi bai ya canja sai yace kai to na ina ma da na riki saukin da Annabi ya riƙa mu ku ga abin da yake so kenan to shi yasa sai manzon Allah ne yake ce masa inna khayra dinakum lalle mafi alkhairin addininku ay sarahu mafi saukin sa inna khayra dinakum lalle mafi alkhairin addininku ay sarahu mafi saukin sa salasan sai da ya faɗi haka sau uku kenan idan mun zo za mu yi abu na addini mu dinga daukan mai sauki Allah ya datar da mu to ina ga saboda lokacinmu yayi sai mu dakata anan ko in Allah ya sa muna raye wani lokaci sai mu tashi kan hadisi ya babi na 156 abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa na'am na'am